Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro barkaku da haka, Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a shirinmu na hantsi daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa jiragen yakin Najeriya sun hallaka 'yan bindiga daɗi sama da 45 a jihar Zamfara, ciki har da wasu jagororin waɗannan barayi. A yanda ake ci gaba da ƙara samun bakuncin 'yan gudun hijira da kwararowar 'yan cirani a jamhuriyar Nijar, gwamnatin ƙasar ta fara yunkurin tunkarar wannan al'amari domin rigakafin matsalolin da ka iya biyo baya. Muna ɗauke da wata hirar musamman da shugaban ma'aikatar man fetur ta Najeriya, Mele Kolo Kyari. Sannan za mu ji cewa shugaban ma'aikatar Onaha mai kula da ayyukan noman gandari na birnin Kwanni ya umarci makiyaya su fice daga kewayen dam ɗin da ake yi wa ayyukan gyare-gyare. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, amma dukansu sai bayan an sha labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Majalisar Dinkin Duniya ta maida jami'an ƙasa da ƙasa kusan 100 zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba, yayin da majalisar ke sa ido ta ga ko yanayin Afghanistan zai yi sauki bayan da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar ranar Lahadin da ta gabata. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya, Stéphane Dujarric, ya faɗawa manema labarai cewa wannan wani mataki ne na ɗan lokaci da aka ɗauka da nufin ba Majalisar Dinkin Duniya damar kai taimako ga jama'ar Afghanistan ba tare da samun tsaiko ba, yayin da a lokaci guda kuma ake rage haɗarin da ke tattare da jami'an Majalisar Dinkin Duniya. Za a maida jami'an wani ofishin wucin gadi a birnin Almaty da ke Kazakhstan, inda za su yi aiki. Da hukumar na da ma'aikatan ƙasa da ƙasa kusan 300 a Afghanistan in banda yanzu, da kuma ma'aikata 'yan ƙasar kimanin 300. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ake kira UAE a taƙaice yanzu haka, bayan da ya gudu daga Afghanistan a farkon makon nan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar, a cewar UAE a jiya Laraba. Ma'aikatar harkokin waje da haɗin gwiwar ƙasashe ta UAE ta tabbatar da cewa ƙasar ta yi marhaban da zuwan shugaba Ashraf Ghani da iyalansa bisa dalilan jan ƙai, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ta fidda. Ghani dai ya gudu daga Afghanistan ne ranar Lahadin da ta gabata kafin 'yan Taliban su isa Kabul ba tare da samun wata tirjiya ba. Ghani ya rubuta a shafin sada zumunta na Facebook cewa 'yan Taliban sun yi nasara, kuma ya bar Afghanistan don kaucewa zubar da jini. Sake kwace ikon da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan na zuwa ne 'yan makonni bayan da China ta bayyana goyon bayanta ga 'yan Taliban ɗin a fili. Kwararru sun ce China na ɗaukar matakai a Afghanistan bisa ga abin da ke faruwa, duba da abubuwan da suka faru da yadda ta yi hulɗa da 'yan Taliban ɗin a baya. China na daga cikin gwamnatocin da suka tuntuɓi Taliban, suka kuma ƙulla dangantaka da Taliban ɗin a ƙarshen shekarun 1990, a cewar Sean Robert, farfesa a fannin harkokin ƙasa da ƙasa da ke Jami'ar George Washington. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin fara bada rigakafin coronavirus na ƙarfafa garkuwa ga duk Amurkawa kama daga ranar 20 ga watan Satumba da kuma wata 8 bayan karɓar rigakafin kashi na biyu na kamfanonin Pfizer da Moderna. A lokacin da ya yi wani jawabi a fadar White House, Biden ya ce ƙarin rigakafin kyauta ne. Za a iya samun su a wuraren yin rigakafi kusan 80,000 da ke faɗin ƙasar. Da ka nuna katin rigakafin ka, za a sake baka rigakafin, a cewar Biden. Jami'an lafiya a Amurka sun ce ta yiwu waɗanda suka karɓi rigakafin kamfanin Johnson & Johnson, wanda ake yi sau ɗaya, su buƙaci rigakafi kashi na biyu. Jami'ai na sa ran samun ƙarin bayani akan rigakafin na Johnson & Johnson nan da makonni masu zuwa kafin su sanar da shawarar da suka yanke. Babban likita a fannin fiɗa a Amurka, Dr. Vivek Murthy, ya ce bayan sake duban bayanan da suke da su a ƙasa, yanzu ne ya kamata a fidda shirin rigakafin na ƙarfafa garkuwa bisa ga hukuncin da suka yanke. Gwamnatin shugaba Biden ta fito da wani ƙuduri a jiya Laraba na gaggauta aiki kan takardun masu neman mafaka a bakin iyaka Amurka da Mexico don shawo kan tarin aikin kusan mutane 1.3 million da ba a taɓa ganin irinsa ba a baya. a karkashin shirin kudirin masu neman mafaka da suka bada kwararan hujjoji akan suna fuskantar fargaban takurawa kuma an sa su a jerin waɗanda za a ta sake yar su zuwa kasashen su na asali hukumar harkokin zama dan kasa ta Amerika ta USCIS za ta iya sauraron batun su ta kuma yanke hukunci maimakon alƙalan kula da harkokin shige da fice da aiki yayi musu yawa dama hukumar USCIS wani bangare ne na ma'aikatar tsaron cikin gidan Amerika sabon kudirin zai canza abin da zai faru bayan binciken farko wanda ake sa ran yanzu za a dauke shi a matsayin takardar buƙatar neman mafaka
to bayan labarin duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni Jiragen yakin Najeriya sun hallaka ƴan bindiga sama da 45 ciki har da manyan jagororin waɗannan barayi uku a dajin Kuyambana na jihar Zamfara kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aika mana daga Abuja
a ci gaba da kokarin wanzar da tsaro a sassan Najeriya baki daya jiragen rundunar sojojin saman Najeriya sun halaka wasu manyan shugabannin ƴan bindiga dadi da suka addabi al'ummar jihar Zamfara jiragen sojojin saman dai sun halaka ƴan bindigar ne a wani farmaki da suka kai a dajin Kuyambana waɗannan ƴan bindiga dadi na daga cikin fiye da ƴan bindiga 45 da jiragen yakin suka halaka a farmakin wanda ke karkashin rundunar operation hadarin daji manyan ƴan bindigar da aka halaka din su ne Habu na Baye Isu Husadi da Murtala dan Maje tuni kuma wannan nasara da jiragen yakin Najeriya ke samu ya fara jan hankalin al'umma Honorable Khalil Muhammad Bello shine shugaban kungiyar makiyaya takunan Allah na kasa baki daya.
Wannan nasara da sojojin Najeriya suka yi a dajin Kuyambana muna ganin kuma ba nasara ce a gare su ba, nasara ce ga kasa baki daya domin wannan taimako ne daga inda Allah. Kuma za a fahimci haka ma idan aka kula da yadda a jihar Borno ma harin Boko Haram suna mika wuya ɗaruruwan su. To a wannan din gaskiya abun sha'awa ne. Don haka muna fata wannan yunkuri da sojoji suka yi zai sa ba da dadewa ba ka karshen dukkan fitintunu a arewa da ma a ƙasa baki ɗaya don haka gaskiya wannan abu abun sha'awa ne kuma muna ƙara ƙarfafawa sojojinmu gwiwa da su ci gaba da jajircewa domin samun nasara domin nasara ba ta samuwa sai da jajircewa kuma mu kullum 'yan Najeriya komin ƙanƙantar nasara idan askaran Najeriya suka yi muna farin ciki domin haske ne na cewa ƙasarmu za a samu zaman lafiya
a cewar Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya Major General Shabu Garma mai ritaya Ya ce irin wannan hoɓɓasa da ake samu a halin yanzu alama ne na ci gaba.
Kuma dai wannan kuma yana ƙara jaddadawa yanzu waɗannan service chiefs nan suna da haɗin kan da mutane ke tabbaci da ba su da shi. So za mu iya cewa kulliya dai a gaskiya tana biyan kuɗin sabulu kuma haka muke so. Dama abin da muke nema kenan sustainability ko maintenance of momentum wato a ci gaba da haka nan har abu nan domin aka ce za a relax su kuma sai samu sabon idea dabarun da yake zai sa su kuma su fito da wani sabon dabara da ba za a iya samu su ba to idan an sustaining wannan abu da ake yanzu to ina tsammani wannan abubuwan da ke faruwa na ikkilaniya ƙasar nan za mu ce zai zama tarihi dai kuma
daga bisani shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya Khalil Muhammad Bello ya ji hankalin waɗannan ƴan bindiga dadi da su ajiye makamai domin su rungumi zaman lafiya
kuma ina kira ga waɗannan al'umma waɗanda muke da nasaba da su ta jini ko kuma ta fiskar kungiya da muke gudanarwa ta makiyaya to gaskiya rike makami ba nasu bane rike makami alama ce ta tawaye ga ƙasa ga al'ummar ƙasa da cutar da ƙasa da cutar da al'ummar ƙasa kiya muna ba su shawara da lalle su ajiye makamai su fito su rungumi zaman lafiya ele faduki yimbe bengala ko tonyori on antonio bandira imi de benjodi den eleddi on fadda yimbe wala ko be ganni on dum fa jomira dalata on fa idan faru fata imere hakke goddo fa jomira dalata dum gammajin useni min tareke on barka Allah ya annabi jo ifulaku useni dese balme modon gare kautun ko e yimbe yeddo useni dum heba jonde jam eleddi e bawde Allah minum bo min daruto min ballita gan tabbitin ki lalle ko dangani hakke modon fu dum wurta gwamnati e tonyi dati fu e nana shamtudun gan kude modon kallude useni min tor dun andirai fulaku kallungal dun andirai hulbe kallungal bodun dun andiri hulbe bodun dun andiri fulaku
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun bayyana damuwa a game da yadda matsalar tsaro a kasashe makwabta ke ci gaba da mayar da kasar ta Nijar wata matattarar 'yan gudun hijira. Yawaitar 'yan Nijar da ke zuwa kasashen waje da nufin shiga sana'ar bara na daga cikin matsalolin da hukumomi ke shirin ɗaukan matakai a kansu. Wakiliyar muryar Amurka Adama Garam Tamar Abari ta aiko mana ƙarin bayani.
Jamhuriyar Nijar mai raba iyaka da kasashe masu fama da matsalolin tsaro irin su Mali da Najeriya na fuskantar tururuwan 'yan gudun hijira daga kowane bangare. Lawan Magaji shine ministan jin kai na Jamhuriyar Nijar ya yi bayani kan adadin 'yan gudun hijiran da Jamhuriyar Nijar ke fama da su.
Nijar muna da 'yan gudun hijira 320,000 abu. Sun kumshi kamar 65,000 wanda 'yan Mali ne wanda tun 2011 zuwa 2012 suka zo Nijar har yanzu suna cikin Nijar a ƙasar Tilibiri da Gawa. Muna da 'yan Najeriya kamar mutum 45,000 wanda suna nan a Maradi su ma dangance da abin da yake faruwa a bangaren Zamfara, Katsina da Sokoto na 'yan ta'adda da suke yi suka gudu suka zo Nijar sun kai kamar 45,000. A ƙasar Difa muna da 'yan Najeriya wanda su ma yau sun kai shekara 6 da suke nan tun 2015 suka zo dangance da Boko Haram da ta watso su ma sun kai mutum kamar 128,000. Wanda suke Difa a Zamfara.
Baya ga 'yan gudun hijiran wani kalubale da ke ciwa Jamhuriyar ta Nijar tuwo a kwarya shine na bakin haure da 'yan taburada. Minista Lawan Magaji ya jaddada yadda al'amarin yake damuwar gwamnatin na Jamhuriyar Nijar.
To shi gwamnati da yana kokarin shi dan ya waye kan mutane su san da wannan barace-baracen ba abin yi bane, saboda addinin mu na musulunci ma ya ce mutum kai ya yi bara. In zaka yi bara aka ce in baka da abin da zaka ci yau ka je ka neme shi, da ka samu abin da zaka ce da gobe to gobe ka je ka yi aiki. Haka addinin na musulunci ya ce. Kenan bai dace ba mutane su dauki yara haya. Ya zama to mutane su dauki yara haya suna zuwa kasashen waje ana cewa wannan 'yan Nijar ne. Yanzu yau bai kai wata guda ba ko wata guda da rabi. Ina zamani aka ce mini daga Senegal ga nan an sayo 'yan Nijar mutum kusan 800 a cikin wannan 800 din yara kanana wanda suka kai shekara 5 sun kai 400 da wani abu. Masu shekara 5 zuwa 7 sun kai 200 da wani abu. Kenan a cikin wajen 800 kenan magidancan ba su kai ba 200 duka sauran yara ne kuma barace suke haka a kasar Ghana haka a kasar Cote d'Ivoire.
Mafi yawan bakin hauren da yana bin ta arewacin kasar Nijar ne irin su Algeria da Libya don tsallakawa sabuwar gwamnati ta Bazoum Mohamed a kwanakin baya a wata yarjejeniya da kasar ta Algeria an samu an buɗe iyakar kasashen biyu inda yanzu haka za a shiga ne a fita cikin ka'idodi na doka da bin oda. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Nijar.
To za mu sake komawa Najeriya inda shugaban ma'aikatar man fetur ta Najeriya Mele Kolokyari ya yi ƙarin haske akan sabuwar dokar da za ta kawo sauye-sauyen da za su iya shafar babbar hanyar samun kuɗin shiga ta Najeriya da canjin kuɗaɗen waje ya raunana a baya. Mele Kolokyari ya bayyana haka ne a wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a Abuja.
Abin da za a yi shi ne za a karfafa shi ya zama kamfani na kamar kowane kamfani kuma jarin nan na yan kasa ne, saboda ga duk wanda ya sa jari yana bukata ba shi riba kuma wannan kamfanin za ta yi riba, kuma duk wani take-take da ake yi na daɗin nan da ake sa a kamfanin nan ta ayyukan da ba nata ba wanda duk sun kau a kwanakin nan da shekarun da suka wuce, amma kuma wannan doka kamar yadda aka riga an rataba hannu kai zai tabbatar cewa nan zuwa shekara ɗaya biyu zuku za a ga wani sabon kamfani ne kamar yadda ake alfahari da su Aramco da sauransu da mutane suka sani.
To ka ambaci Aramco hannu tana cewa ta sayar da hannayen jarinta, NNPC ma nan gaba zai sayar da hannayen jarinsa ne?
Wannan ba na wannan lokacin ba ne, na sa akwai tanadi a cikin dokan da zai ba gwamnati dama a lokacin da ta ga dama da sayar da jari, saboda ka sayar da jari ba ka yi a sayar da jari sai ka tabbatar kamfanin nan ta daure, kuma tana nan tana kan hanyar da za a ce gan kai ga ta zo daidai da sauran irin kamfanin da suke, saboda ka yana nan cikin tsare-tsare amma kuma ba a sa rana kai ba.
Bari mu kalli wannan batun na iskar gas da kace kamfanin nan zai mayar da hankali a kai, dame-dame muke sa ran gani ne a harkar gas?
Na farko shine idan ayyukan da muke yanzu takaice a tabbatar cewa wannan gas na kwaso shi aka kai shi duk sassan kasan nan, musamman akwai kamar yadda mutane suka sani akwai line gas da muka dauko daga Jekuta har zuwa Kano da za ta wuce ta cikin Kaduna da Abuja, da kuma akwai wanda aka muka dosa shi ma zamu fadada wanda yake kai zuwa area su Lagos da sauransu, da kuma can kudancin Najeriya shi ma akwai hanyar da muka fara ana kira shi OB3. Idan aka kammala wannan layukan a karshe za a ga gas din nan, manyan layukan gas din nan sun kai duk sassan kasar nan. Abinda kuma zai bi bayan wannan shine aikanan layuka zai kai kowane gari, misali gardugarin da bai wuce kilomita 200 daga wannan layukan ma za a kai musu gas. Kuma in kasuwa za su kai, ba wai gwamnati za ta yi ba, domin za a ga sararin, za a ga amfanin shi. Kuma takaice idan aka yi cewa wannan nasaran, za a ga kamfanoni sabbi za su tashi, lantarki na za ta saukiwa mutane, kuma banda haka masana'antun da aka rufe da yawa aka sani, kamar misali wanda suke Kaduna da Kano da sauransu, wanda kowa ya san cewa sun daina aiki, babu abin da ya hana su yin aikin nan domin rashin wutar lantarki ne ya hana su. Domin kowane factory za a ga kashi 30 cikin 100 kudin da suke kashewa na lantarki ne. Saboda haka idan kana asaran cikin wannan 30, bai yi wannan kamfanin ta ci gaba. Shi yasa mun sa hankali akan a tabbata wannan gasin ta isa kowane a takaice, kowane sassan kasar nan, kuma karshe za a ga amfanin shi.
GMD, ana kallon Najeriya a matsayin ƙasa mai arzikin man fetur, kuma ma ƙasar da ke cikin talauci. Da wannan dokar, za a iya cewa wannan na shirin kawarwa, ko ƴan Najeriya na shirin samun arziki ko kwanciyar hankali, ƙaruwar arziki don albarkacin iskar gas?
Dama ce aka samu, domin dama rashin tsari ne kyakkyawa shi hana sa jari a ƙasan, kuma idan aka sanya da aka ba masu sa hannu da shine kuka za a ce masu sanya jari aka ba su dama, abinda zai faru shine ayyuka za su karu. Idan ayyuka suka karu, mutane za su samu dukiya da mun hanyoyi da yawa. Warko wasu za su samu ayyukan yi, masu jari, masu hannu da shine suna iya su samu kamfanoni su bude kanana da kuma da yawan su. Yadda tsarin wannan fannin man fetur da gas yake shine, misali idan ka fara aikin sanya layin gas zuwa, misali daga Kaduna zuwa Kano, dole ne masu sai da abinci su zo, masu sai da masu ware gidajen haya da masu motoci da sauransu. Abu ne wato tana da iyakan, ba ya ci ga iyakan amfani da za ta kawo, sai da kawai yawan aikin shi ne yawan amfani da za samu.
Me zai zama dangantaka tsakanin gwamnati da masana'antar man fetur ta Najeriya?
Kamfanin na idan aka kamar da zaka sani ne aka san ratafa hannu a kai wannan kamfanin za ta ma abin da ake kira shi kama kamfani, wato kamfanin da aka yi mata rajista karkashin lai mata rajista karkashin tsarin sauran kamfanin na, misali ba abin da ya raba shi da ko Shell ko Chevron da sauransu da wanda aka sani. Ma'anar shi ne dangantakar da gwamnati shi ne za ta biya haraji, za ta biya royalty, kuma a ƙarshen shekara ta lissafi kudaden da ta kashe da ribar da ta samu ta fito a gwamnati ta ce musu ga ribar da muka ci.
Shugaban ma'aikatar man fetur ta Najeriya Mele Kolo Kyari kenan a hirarsu da Madina Dauda. A yanda wa'adin da aka ɗibarwa makiyaya don ficewa daga gandarin birnin Kwanni ke cika, shugaban ma'aikatar Onaha mai kula da kyautata ayyukan noman gandari Mustapha Ali ya nanata kira ga makiyayan da wannan mataki ya shafa su gaggauta janye dabbobinsu domin baiwa ma'aikata damar ci gaba da ayyukan gyaran dam ɗin da ƙasar Amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsa a ƙarƙashin shirin bunƙasa noma da ci gaban jama'ar karkara, wato MCC da MCA.
Kuɗi ne aka sa ana zo, an aka zo aka yi gyaran gandare, kuma aka hoda musu aka ce su bari kuma su huta don saboda mi, don saboda zamantakewa tsakaninsu da al'umma. Ma tun da matsala ake samu yanzu abu ya kai wurin da ma aka samu hukumomi suka yi magana a kan su huta cikin gandare, kuma ga sunan ba su huta ba. To mu za mu hada musu kuma muna so su bar muna gandare don saboda ana nan ana gyara mu manoma.
To wannan yana ganin akwai lahin kuku kan kankan kotun da akwai doka, akwai hanyoyi na doka wanda za a doka a warware wannan matsala. Man kun fa'ida, nu kun yi biris, kun kyale, kuna jiran har su hita da kansu, kuma ba su da niyyar hita.
Ka san me ake cewa shi harakan al'umma ba dan saboda mu zo mu gallaza ma mutane ba. Cikin proje ma yanzu su macayan ga mu doka ya ce kan mu macaya su sa bisashen su ciki. Ke nan duk wani macaya da muka samu mu kawai su samu kai shi, ko ba haka nan ba. Amma kaga mu dan shi don saboda mi, don saboda yanzu macayan nan su da kansu sun san da doka. Ke nan gangance in an kawo ba a so a samu wani fitina tsakanin
su macaya da mu masu aikin gandare. Mu hiso su da kansu su fita su bar mu. Har ma yanzu mutane na cewa ko jiran ko kai sai wani abu ya faru sai an yi wata bannayan nan ko doka tun da kun ki dokar doka kun kunke kurar su kun zura mu abu idanu magana dai ku kai kuma magana ta ki unhwani ba su hita ku kuma kun kiya.
To Haruna ba ko ka san dai gandarin kunni ba sabon abu na gare ka ba. Ba mu tabu samu macaya sun ka shiga gandare. In ba saboda aikin gaba. Macaya sun samu damar shiga don babu manoman mu.
To yanzu nan zuwa yau shi ake tunanin doka za ku motsa doka ta yana ta aiki.
Insha Allah mu yanzu dai abun da muke so ga macaya. Kwana uku muka ba su. Cikin kwana uku ga mu shirye-shiryen za mu yanda za mu yi a fuddasta.
Shugaban ma'aikatar Onaha Mustapha Ali kenan a hirarsu da Haruna Mamman Bako. Kada shafa waɗannan labarai da rahotanni na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shirin da ya gabata mun samu bakuncin Halilu Isa wani matashin makaho dan asalin Gundumar Keta a jihar Tawa da ke jamhuriyar Nijar wanda ya kammala karatunsa a makarantar horar da malaman makaranta. Halilu na daga cikin nakasassun da aka yi nasarar kubutarwa daga sana'ar bara don mayar da su kan hanya a ƙarƙashin wani tsarin karantar da yara masu bukata ta musamman. To a yau zai yi bayani a game da yadda harkokin karatu suka gudana tun daga firamare zuwa sakandare da mataki na gaba da irin ƙalubalen da suka fuskanta shi da wasu takwarorin sa makafi wajen neman ilimin zamani.
Karatu ne mai cikar ƙalubale sosai ba ƙarami ba. Idan a lokacin da mu muka shagala kwal shekara ta 2001 muna bara ne ana akwai wani mushe to ban san ina ga aka sa su shige su nemo talibai waɗanda za a karantar makahi kenan. Lokacin da aka gani ina bara ne sai aka yi mini magana shi mushe ya yi mini magana dai gashi-gashi ya ce gashi-gashi na zo na kawo shi wajen babana na faɗa mashi ga abin da wannan bawan Allah ya zo da shi ce kaji. To a lokacin ba a sha wahala ba aka je aka yi wani taro da marice a can ma'aikata ta shugaban karamar hukuma ta Keta a lokacin kai tsaye da yake dama kun san su mutane namu musamman su uwayen mu mutane ne masu tawakkali da sauransu ba su da damuwa saboda sun san da ke cewa in dai har da gaske karantar da mu za a yi to sun san wata rana watan za mu zamanto wansu abu ta yadda har za mu taimakon kanmu da su gaba daya. To a lokacin ba a sha wahala ba.
Wato daga wannan taron aka tattauna sai aka ga kun dace a tura ku.
Mun dace a tura mu saboda muna yan yara sosai kuma sa'annan ga mu irin waɗanda ake bukata shekara 10-11 ke gari ne a lokacin da ma aka ɗauke mu. Da aka amince da wannan maganar to sai gobe da safe aka zo da mota aka ɗauke mu da ni da abokaina. Ni Halilu Isa Mamman da kuma abokina wanda ake ce Mr. Suleiman Al-Mustafa wanda shi yanzu shi ma larura ta sa shi ma irin wannan wahala da yasa cikin kadara ta Allah iyawa da ta Allah ya barar karatun da kuma wannan da aka ce ma Ibrahim Shefu shi ma saboda irin haka ne ya samu ya bar karatun. To aka dauke mu muka je shi mushen da ya dauke mu shi akan gidan shi muka je muka kwana kamun a samu mana gidan da zamu zamnawa. Ka san abin kai da ba kauyen mutum bai saba bai san yanda harka ta boko take ba. Mamaki muke mu da kanmu wai a ce muna makaho yana iya karatu da rubutu musamman na boko wanda baya gani kwata-kwata baya gani. Mun fara karatu dai muna ta karatun dai ana tayi da muna samu a tallafi ana ba mu ɗan kuɗi haka da kamar na recreation kinnan ana ba mu dala a goma haka nan muna karyawa dai tahiya in kuma aka sabko sai a mana abinci shi mushan da kan shi ke da mana abinci wato shi malamin kenan namu. To shekara ta dawo kuma bisa ga larura wata shekara sai bamu zaka ba karatu kwata-kwata bamu yi karatuwa su uwayen basura mu ba ita kuma gwamnati ita ma ba ta kira mu ba. Da shekara kuma ta kiwayo a shekara ta 2005-2006 sai muka sake koma muka dauki kanmu da kanmu da yake karatun sha'awar shi ta motso mana sai muka dauki kayan mu muka tafi. Dan su ba su da labarin zamu je can. To a lokacin ne muka fara fuskantar kalubale kala kala. Ka san dai bai kamata ba a ce kana dalibin makarantar boko a ce sai ka hito ka yi bara sannan ka samu abin da kake ci.
Har kai
haka aka yi ta. Daga nan ne kalubalen ya kai. Har ta kai inda ba yake baka samu ka tafi lakwal saboda waye maka karatu waye maka neman abinci. To kuma ka ga karatu a ba san haka nan yau ka zo gobe baka zuwa ko ka share kwanaki baka zuwa yau ka zo ka share kwanaki baka zuwa. Ai kaga tana karatu ba san.
To wasu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakonmu Halilu Isa matashin Makaho da ni da duka bakan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya. To wannan ya kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Ganiyar Tam za mu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanunta wannan labarin ne. Ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwariya kimanin sa'o'i 24 a cikin jihar sama maso yamma ya bar bangare na wannan jihar ne tsundume cikin ambaliya inda kimanin kilomita 45 na hanyar motar da aka yi da asphalt a duk bangarori daban-daban na jihar ruwan ya wanke su ya maye su da ramuka inda ruwa ke kwanci ciki. Ranar Alhamis da Maraice ne aka soma ruwan ya ci gaba har zuwa ranar Asabar inda ya dan takaita sannan da safe kuma ya ci gaba da zuba. Har yau a jaridar Ghanaian Times wannan labarin ne mutum 154,000 ake sa ran za su yi alluran cutar COVID-19 a cikin gundumomi 11 da ake jin cutar ta yi kamari a yau. Jaridar ta ce jimlar mutum 150,000 ake sa ran za su yi alluran Johnson & Johnson wadda su ɗaya ne ake yin sa kuma ƙarƙashin ta sayin wadda ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ta soma gundumomi 11 da ake jin cutar ta yi kamari za a yi musu alluran yayin da mutum 100,000 ake sa ran su kuma za su yi wannan alluran a gundumomi 7 cikin babban jiha Accra yayin da wasu 50,400 su kuma a cikin jihar Ashanti. Muka leƙa jaridar The Chronicle za mu tsinci wannan labarin rahoton auditor. An biya Zoom Lion kuɗi Ghana Cedi miliyan 3.8 alhali babu aikin da ta yi. Jaridar The Chronicle ta ce rahoton auditor general na shekara 2020 yana nuni ga shugaban gidauniyar nan ta tallafawa ƙananan majalisun gundumomi da biyan kamfanin nan na Zoom Lion Ghana Limited jimlar kuɗi Ghana Cedi miliyan 3.8 alhali babu aikin da ta yi. Game da abin da rahoton yake Zoom Lion dai ana sa ran ta yin feshin magunguna a sabbin MMDAs 38 a farkon rubu'in shekara ta 2018 lokacin da majalisar bata ma soma ayyukanta ba. Rahoton na Auditor General akan yanda ake managing wannan gidauniya na ƙarshen shekara ta 2020 ya ce sabbin majalisun an kaddamar da su ne a cikin watan Maris shekara ta 2018 kuma yarjejeniyar su da Zoom Lion ya soma aiki a watan Afrilun shekara ta 2018. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. To masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da muka kawo daga nan birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku Allah ba mu alkhairi.